Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sauka a birnin Manila a ziyararsa ta farko a yankin kudu maso gabashin Asia, yayin da Amurkan take ci gaba da yin kira da bullo da tsari na doka da zai hana barkewar fada kan iko da wani sashi a yankin tekun da ake kira South China Sea da Turanci. Yayin da yake Philippines, Tillerson zai nemi ƙarin haɗin kai wajen mai da Koriya ta Arewa saniyar ware. Bayan gargadi mai tsanani da China ta yi, Vietnam ta dakatar da umarnin da ta baiwa wani kamfani da zai fara haƙar mata iskar gas a yankin tekun da ƙasashen da suke yankin suke gardama a kai. Wannan shi ne babi na bayan nan kada kici da ake yi a kan wata hanyar ruwa a kansa a faɗin duniya da aka haƙiƙance Allah ya arzata shi da ma'adinai. A Minnesota, wani jami'in FBI ya ce wata nakiya ce haɗin gida ta yi sanadiyar wata fashewa da ta auku jiya Asabar a wani masallaci da ake kira Darul Faruk da ke birnin Bloomington. Babu wanda ya ji rauni sakamakon wannan bindigar. Jami'in na FBI mai suna Rick Thornton, wanda shi ne jagoran masu binciken musabbabin wannan fashewar, ya ga manema labarai jiya Asabar ɗin cewa a wannan marra abin da muka fi mai da hankali a kai shi ne tabbatar da wane ne da sata kuma saboda me. Ya ƙara da cewa wannan kam harin ta'addanci ne, shi ne abin da wannan bincike zai gano. Daraktan masallacin Muhammad Umar ya ga sashin Somalia na muryar Amurka cewa ɗaya daga cikin masallatan ya ga wani mutum cikin wata mota a kori kura a harabar masallacin, kuma sai ta yi yana da hannu a wannan fashewa. Lamarin ya auku ne da misalin karfe 5 na asuba agogon tsakiyar Amurka, wato misalin karfe 6 agogon Washington, karfe 11 na safe agogon Nigeria, Niger, Chad da Kamaru, wato 10 na safe agogon Ghana. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da ƙudurin da Amurka ta gabatar wadda zai hana Koriya ta Arewa amfani da dala miliyan 1,000 na kudaden shiga da ƙasar take samu ta wajen tafiyar da shirin nukiliya da makamai masu linzami a ƙasar. Matakin zai hana ƙasar samun sulusin kudaden shiga da take samu dala miliyan 3,000 a kowace shekara daga kayayyaki da take sayarwa a ƙetare. Ƙudurin ya auna sassa huɗu da suka haɗa da tama da ƙarafa da wasu sinadarai da ake samu daga uranium da kuma abinci albarkatun ruwa. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce Amurka tana ɗauka kuma za ta ci gaba da ɗaukar matakan kare kanta da ƙawayenta daga barazanar Koriya ta Arewa, wadda ta ce sai ƙara ƙaruwa take cike da haɗari. Waɗannan matakan suna zaman martani ne ga gwajin makamai masu linzami da za su iya kaiwa nan Amurka da ma Turai da ƙasar Koriya ta Arewan ta yi sau biyu cikin watan Yuli. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙasashen Latin Amurka da ke cikin wata ƙungiyar cinikayya da ake kira Makuso ta dakatar da ƙasar Venezuela ci gaba da kasancewa wakili a ƙungiyar. Wannan mataki yana zuwa ne sa'o'i bayan da sabuwar majalisar da aka zaɓa a ƙasar da aka aza nauyin rubuta sabon tsarin mulki a Venezuela ta kori babban mai gabatar da ƙara a ƙasar. Bayan wani taro a birnin Sao Paulo jiya, wato cibiyar cinikayya ta Brazil, ministan harkokin wajen ƙasar Brazil Alosio Ferreira ya ga manema labarai cewa ku daina haka, kashe-kashen ya isa haka, danniyar ta isa haka, yana da wuya a ci gaba da gallazawa al'umma haka. Dakatarwar ta illa masha Allahu ce. Venezuela ta shiga ƙungiyar ne a shekara ta 2012 kuma an taɓa dakatar da ita a baya saboda ta gaza sauƙi wani nauyi da ya wajaba a kanta. A halin da ake ci kuma sabuwar majalisar rubuta tsarin mulkin wacce take cike da magoya bayan shugaba Maduro ta amince da korar babban mai gabatar da ƙara a ƙasar Luisa Ortega tuni kuma ta sa aka rantsar da magajinta mai suna Tarek Saab. Rundunar sojojin Amurka ta dakatar da kokarin ceto sojojin kundumbala uku na rundunar bayan da jirgin yakin Amurka mai farfela da suke cike hadari cikin teku ba nesa daga gabar ruwan kasar Australia a jiya Asabar. An ceto wasu mutane 23 da ke cikin jirgin samfurin MV-22 Osprey. Sanarwa da rundunar sojin na kundumbala ta baya ta ce tare da kasar Australia sun fara aikin neman gawarkin sojojin kuma tuni aka shaida iyalan waɗannan mutane. Jirgin wadda ya tashi daga kan wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka mai dakon jiragen sama na yaƙin Amurka yana cikin aiki ne lokacin da hadarin ya auku kamar yadda sanarwar ta faɗa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum da fatar ana hantsi lafiya. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na bada abinci ga yaran makarantun firamare ya kai jihar Bauchi. Inda ake sa ran yara sama da 300 a makarantun firamare fiye da 2,500 a fadin jihar za su amfana. Ko da shike aikin na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha, gwamnatin tsakiyar ta ware naira miliyan 1,015 a kasafin kuɗi domin wannan aiki. Hadimin gwamnan Bauchi mai kula da al'amura da suka jibanci gwamnatin tsakiya Alhaji Mansur Manu Soro shine ya bada haske kan wannan shirya wata ganawa da manema labarai. Ciki har da namu Abdul Wahab Muhammad da fara shirin ababa nan a jihar ta Bauchi.
Wannan sharwa ya shafi yaran da suke aji dai zuwa uku ne. Ma'anar magana a banda aji 4-6. A yanzu wannan zangon aji dai zuwa uku za a fara da shi. Kuma muna sa ran za a ciyar da yara 307,013 ne na tsawon kwanaki 10. Nan kuma bayan nan za mu tafi hutu, idan an dawo hutu insha Allah za a ci gaba da wannan ciyar da abinci. Wayannan shirye-shirye kamar yadda kuka sani suna ɗaya daga cikin alƙawura da shugaba Muhammadu Buhari ya ainihin gabatar yayin da yake neman kawo. Yanzu kuna gani a zahiri ana aiwatar da su.
Wannan shirin ciyar da abinci haɗin gwiwa ne da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi ko kuma a'a ya abin yake?
Gwamnatin tarayya ne ke turo kuɗi wa mata don aiwatar da wannan ciyar da abinci. Amma ka sani cewa haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi. Ma'ana akwai wasu ɗawainiya wanda ake so gwamnatin jiha ta ɗauka. Kamar misali yin uniform na mata da ainihin ba su horo na musamman. Duk yana cikin abubuwan da aka yi yarjejeniya aka yi signing agreement cewa gwamnatin jiha za ta yi da dai makamantansu. Wannan shekaran da muke ciki akwai miliyan 1,015 da aka ware ma ainihin wa'annan shirye-shirye na gwamnatin tarayya. Kuma ana ci gaba da samun fitowar kuɗi, kaga shi yasa haiki isowa zuwa ga mata. Ana biyan su kai tsaye daga Abuja. Wannan shi ne
a nan dai ina makarantar Sa'adu Zungur, inda yake ɗaya ne daga cikin makarantar da yake za su fara gudanar da ciyar da ɗaliban makaranta wanda yake gwamnatin tarayya ta kullo da shi. To a tare da ni akwai shi shugaban wannan makaranta domin san ba kuma yi mana bayanin yadda abin ya fara gudana a nan jihar Bauchi. To Alagatu Malam, kai a matsayinka na shugaban wannan makaranta, ko za ka gabatar da kanka?
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Sanusi Babaji Hamza, headmaster na Sa'adu Zungur Model Primary School Bauchi. Yawa.
To ga wannan ciyar da dalibai wanda yake aka fara gudanar da shi a jihar Bauchi, kamar me za ka ce a dangane da ranar farko da ake gudanar da wannan ciyarwa?
To wannan da farko dai sai mu ce mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana cikin koshin lafiya. Kuma kamar yadda kake gani gashi an fara ba da abinci wa dalibai yara kenan kamar yadda aka yi alkawari, gwamnati ta yi alkawari. To gashi dai mun gani a ƙasa abu ya fara gudana kuma ya fara kankama. Daga dukkan alamu kaga kowane ainihin abu wajen zama ga yara guda uku, kuma an sassa musu abinci har da ma rabin ainihin lemo kan ainihin abincin.
Yawwa, to kaman a wannan makaranta dalibai nawa ne wanda yake aka ware daga aji ɗaya zuwa uku, har ma da makarantar nursery din nan da yake za a za su dinga amfana daga wannan abinci?
To dalibai, an ware dalibai daga nursery zuwa aji na farko, wato primary one kenan, zuwa biyu zuwa uku, wanda su ne a ƙa'ida aka ce za a fara ciyarwa tukuna kafin nan a ga me za a yi nan gaba. An ware dalibai kimanin 1,200
a wannan makarantar.
Yawa, waɗanda su ne za su fara cin ainihin gajiyar wannan ainihin program ɗin da gwamnati ta tanada.
Ta za ku tabbatar da cewar waɗanda ya kamata ne a ba su, wasu ba da su yi dinga wato ka samu bakin haure sun shigo musu ba?
To na farko dai, kamar yadda kake gani, kowane ba a watsa suke ba, kowa da ajinsa. To a duk lokacin da aka zo rabuwar abincin nan, sai ɗan ajin za a ba, kuma kafin a raba za a tabbatar cewa babu wanda ya fita, yaro ko yarinya babu wanda ya fita. A lokacin da kuma aka zo raba, za a tabbatar da ainihin iyakan yaran da suke wannan ajin ne aka ba su, ba a ba wani ba. Kuma a lokacin da ake rabawa ɗin za a kula da mai shigowa, saboda kar wani ya kokarin shigowa inda ba ajinsa ba. Nan za a yi kokari a sa matakai na ainihin tsaro, wanda a tabbatar cewa wanda ya kamata a bashi shi aka bawa.
Har ila yau dai na ji ta bakin wasu daga cikin ɗaliban nan. Ko za ki gaya ma sunanki?
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To malama salamatu, kin ga ga abinci nan an kawo miki ko? To kina murna ne ko kuma dai ya?
Ina murna.
Kina murna. To dame an kawo miki?
Shinkafa da wake.
Yanzu malama sunanki ba ne?
Zainab.
A wani aji kike?
Tracy
ko? To yaya me za ki ci akan wannan abincin?
Shinkafa da miya da wake da lemu.
A'a, ye? Lalle. To yanzu wannan zai ishe ki ne ko kuma kina jin ya kasa miki?
Zai
ishe ki. Ya ko za a gaya min sunanka?
Nazibu Yusuf Yakubu.
Yanda na ganka nan ka shirin cin abincin nan ne ko? A'a, ba za ka ci ba?
Na,
yawa, to me aka kawo maka?
An bani abinci da lemo da shinkafa da miya.
Yawa, in ka koma gida me za a gaya wa mama da baba?
Dan ce maza an ba mu abinci a makaranta.
To me za ka ce, ka gode ko kuma ya?
Na gode.
Ma ka gode?
Na gode mu wanda ya kawo.
To, kai ma za ka ce wani abu? To sunanka?
Adam Adamu Usman.
To,
ina farin ciki da aka kawo wannan abu, mun gode sosai sosai.
Ya abincin zai ishe ka kuwa?
Eh, dai ishe.
Wannan kaman wanda ake baka a gida ya kai wannan yawa ko kuma ya fi shi?
Bai kai shi yawa ba.
Bai kai shi yawa ba ma? To lalle yanzu kan zuwa makaranta ba fashi kenan. Tunda yake ga abinci na ana kawa. To har ila yau dai na ga shi ainihin baturen makarantar wato karamar hukumar Bauchi, wanda yake shine kaman education secretary kenan ake fata. To alagata malam, ko zaka bayyana mun kanka?
To assalamu alaikum, sunana Hassan Salmanu Usman, ni ne baturen ilimi na karamar hukumar Bauchi, wanda nake duk makarantun da suke karamar hukuma suna karkashi na ne. To alhamdulillah, na farko muna godiya wa Ubangiji subhanahu wataala da ya bamu ikon mu zo mu ga yau za a tabbatar da fara ciyar da ƴaƴanmu na jihar Bauchi, ciyar da su abinci a makarantu. Hakika wannan abubuwa ne wanda zai inganta ilimi, zai inganta yaranmu da ba sa iya zuwa makaranta su zo makaranta. A godiya ƙasa da Allah ya bashi basira da ilimi, ya ga ya dace a fito da irin wannan abu, saboda a taimaka mu ƴaƴan talakawa, ƴaƴayenmu wanda ba sa iya zuwa makaranta don su samu su zo makaranta. Har kuma da hakan kuma, shi ma mai girma gwamnan jihar Bauchi
da ya ga ya bada duk gudunmawa da ya dace don ya ga wannan abu ya tafi daidai. Muna musu godiya na musamman, kuma Allah ya ba su ƙarfin ikon ci gaba da shi.
Ajiya, barka dai. Ke ce mai bada abincin nan ko?
Eh, ni ne.
To ko dai ga mu sunanki?
Sunana Binta Gambo.
To ke ce wanda yake aka baki alakin kawo abincin nan? To kaman me da me ne zaki dinga kawo musu?
Zan kawo musu duk ranan yau Talata kenan da muka kawo. Za mu dafa daman shinkafa ne da wake da miya, sannan suka ce da naman kaza. Mun daura musu, mun ba su, sannan mun daura kowa lemo a kai.
To amma na ga babu naman kaza.
Eh, sun ce mu yi hakuri yau saboda an ba mu kudin a kurarren lokaci, wanda da aka ba su odin su rika kawo mana wannan abubuwan ba su samu su kawo mana ba.
To ya kaman yanda na ga abincin ba a cika kwanin ba, kamar yadda watakila gida akan cika musu kwanin.
Eh, to ai wannan an ce breakfast ne su dan taba, saboda kowane yaro naira 55 ne aka ba mu umarnin mu ciyar da shi. Yawo, to shine kaga
yanzu kai
lemon da komi duka 55
ne. Hada nama?
A'a, nama meat cutlet ne aka bata alhakin kawo mana nama.
To kamar ke an baki kwangilan ciyar da yara nawa ne?
An ba ni kwangilan ciyar da yara 94.
Dila yau dai na hira da iyaye domin jin ta bakinsu a dangane da wannan shiri na ciyar da yaran makaranta abinci kyauta wanda aka fara gudanar da shi a nan jihar Bauchi. To ko za ka gaya min sunanka?
Jama'a assalamu alaikum, sunana Abdulhamid Yali, Santurakin Yali.
Me za ka ce a dangane da wannan shirin ciyar da ɗalibai abinci a makaranta?
Alhamdulillah, ciyar da ɗalibai a makaranta abu ne mai kyau, amma sai dai gyara. In dai aka ce ci gaba ya zo wajenka, to kamata ya mutumin wajen ba wai ko bambanci ba ne. Yanzu aka ce mata ne da ta dafa abinci, ba wai da a nemi sakandarinta ba ko a nemi digiri in ta mata ta fito wannan. A ita dai kawai ta iya tuwon, ta iya abincin, sai a kawo ta. In aka kawo ta, to kamar akan gere kar a ɗauko yarinyar da take cikin kara da komatan da take cikin Bauchi, kuma ta je makarantar Kangere ta ce da ta dawa. Kaga mutanen Kangere za su ga abin barwai, nasu ba su samu ba. Kamar yanzu a Yali a ɗauko primary na Yali, sai a ɗauko mata, a ɗauko mana wata yarinya daga yankin Darazo ta zo wannan waje. Kaga ya kyau. To shine kawai ɗan wannan gyare-gyaren yaro, matan da take wajen in dai na mata ne za su dafa abincin. To in dai primary na garinku, to ku yi training in matan da take garin. Ko ba haka bane? Ta yi abincin, tunda abinci dama tuntunin kowace mata ta iya, sai dai yanayin yanda ke akwai. Ba wai kaman kafinta bane, kafinta sai dai ɗanku an yayi. Ba wai kaman gyaran mota bane, sai in ɗanku yayi ko ba yayi. To shine kawai da kuka cewa ku ba ku da wanda suka yi wannan abin, sai a ɗauko daga wani bu. To amma irin wannan aiki gaba ne sosai, wanda in dai Allah Ubangiji ya sa ba a yi shi da ha'inci ba, don kaga wani abu dai taso gashi dalla-dalla-dalla, sai ga daga baya kuma ya noke. To wannan ciyarwar nan, wani matan da duk take abincin nan aƙalla a wata da ta samu wajen 30,000 ko fiye ko ƙasa. To a ce a garinka ga matanka tana abinci a cikin firamarinka, amma da ko wata mata daga wani bu, kaga ba daidai ba.
Babu ya kuwa da tafi ɗaukar hankalin wannan shiri da ma masana harkokin ilimi da cigaba, kaman faɗakar da al'umma muhimmancin ilimin ɗiya mata. Sai a ƙasar Hausa za ka iske mutane da ba sa son masu aikin kiwon lafiya maza su duba musu iyalansu, amma su kuma ba sa son saka 'ya'yansu mata a makaranta. Ta yaya za a shawo kan wannan matsala? Limamin masallacin Juma'a a garin Kafancan a jihar Kaduna, Imam Muhammad Kabir, ya jaddada buƙatar iyaye su dage matuƙa wajen ganin sun baiwa 'ya'yansu duka ilimi, musamman mata. Imam Muhammad ya yi magana ne da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Ilimin 'ya mace a cikin addinin Musulunci ilimi ne wanda Alƙur'ani ya kawo, cewar ilimi tsakanin, kamar yadda za a ba namiji haka za a ba mace. Manzon Allah (SAW) yana cewa ku ilimantar da, ku je ku nemi ilimi, musulmi je ne ilimi, namiji ko mace. Saboda haka Musulunci bai ce sai namiji kawai za a ba ilimi ba, ilimi musamman ilimin mata, saboda in ka ba mace ilimi a Musulunci kamar ka ba duniya ne. Saboda in ka ba mace za ka samu gida mai kyau, 'ya'yanka ma'anin gida mai kyau, 'ya'yanka za su samu tarbiyya mai kyau, 'ya'yanka za su tashi cikin nishaɗi, 'ya'yanka za su tashi cikin lafiya, 'ya'yanka za su tashi suna walwala, 'ya'yanka za su tashi suna san muhimmancin iyayensu. saboda ka musulunci ilimin ya mace tilas ne a qur'ani abinda Allah ke faɗa yace da Allah ya ce mana ikra Allah ya ce maza da kai karatu to anan ana nuna mana cewa karatun nan mace da namiji tilas ne Allah na ce wa ran tashin kiyama Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani na cewa ya walizina amanu ya ku wanda kuke imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare matan ku da ahalin ku da mata da yaya da barorin ku da wanda suke karkashin ku yaya da aka ce sai aka ce yaya ana nufin mace da namiji Allah na cewa qur'ani in muka gara ma yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur ay yuzawwijuhum dhukuran wa inasa sarqa Allahu alazim Allah na cewa in muka gara ma in ka roke mu yaya zamu iya baka mata zalla ko mu baka maza zalla ko mu hada maka maza da mata to muka hada maka din nan to lallai ne ka ba su ilimi tilas ne a cikin addinin musulunci ilimin nan da ilimin addini da ilimin zamani wanda muke cewa ilimin boko dole ne a musulunci a bar yaya su yi karatu in ka bar yayanka su yi karatu to benefit da Allah ya faɗa cikin addinin musulunci innal muslimina wal muslimati wal mu'minati ila akhir al aya Allah yana cewa ya ku wanda kuke imani maza da mata maza da mata maza da mata in ba a yi ilimi ba ya za a kato sai matan kamar da Allah ya ce wa min ati an kana lakum min anfusikum azwajin latuskunu ilaiha Allah ya ce daga cikin ayoyinsa shine ya halitta muku daga ku kanku mata da ya halice su kuma sai sa kuma matan haihuwa da soyayya tsakaninku ai dan su haihu ne idan kuma suka haihu an ce ku ba su ilimi duk wanda ya ba dan su ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutun ya mutu ayyukansa kaf Allah ya dauke sai kwaya uku sadaqatu jariya mutun ya gina masallaci ko makaranta ko ya gyara hanya ko ya shuka itatuwa duk abin da mutun yayi domin al'umma su amfani da shi ko da dabba ne amfani da shi wannan zai ladan zai same shi ko da hakari jiya ne hata shin kiyama har duniyar tashi akwai lada sai ce au ilimin ya tafi ubi ku ji abin da manzo Allah ya ce fa ko ilimin nan ba a ce sai mace ba sai namiji ba a ai ko ilimi wanda ya amfani da ilimi kuma ya ilmatar to babu ilimin da zaka bada ilimi ya amfani ilimin da ka ba ya mace saboda ga malamai sun rubuta littafi wa za auri jahila ma'anan wa za auri jahila ai ba wanda zai kawo matan da ko in ba ta makaranta ba za ta iya abinci mai kyau ba ba za ta iya maka tsafta ba ba za ta wanke kayanta ba ba za ta wanke bakinta ba ba za ta hatta wajen da zaka sallama ba za ta goge ba amma in ta yi ilimi kowane irin mutukun ilimi ne to ina da amfani sai manzo Allah kuma ya ce to ko da na kwarai sai ce au awwaladi salihun yadu lahu qur'ani fa ta yi amma manzo Allah abin da ya cikin hadisi da ko ya na kwarai in Allah baka na kwarai wanda zai dinga maka addu'a bayan ka tafi idan baka ba yarinya mace ilimi ba to kai ka san in ka mutu ba ta maka addu'a ba saboda ku koya mata ba kuma mun riga mun sani dama tarihi ya nuna mana babu wanda suke da tausayi irin yaya mata in ka ba yarka ilimi ko tana gidan wani za ta dinga cewa babana saboda ka ba ta ilimi duk abin da ta samu zaka yi tana cewa mijinta babana fa ma'ana iyayenta saboda haka ilimi a cikin addinin musulunci ga yaya mata inda mun gane ma ai kin ka ilmantar da ilimi in ka ba matanka yayan ilimi a gidanka to duka ba yayan ka ilimi saboda yaya wannan yaya macen ita ce za ta fi yaya uku hudu biyar shida goma wata ma har sha biyar to in tana da ilimi to za ta koyar da yayanta a gida in aka je makaranta aka dawo za ta koyar da yayanta kuma gashi tarihi ya nuna mana yanzu a nan kasan Hausa duk yayan da suka fi tarbiya to zan ka je ka samu uwan su tayi karatu to ma'ana iyayenta sun sa ta a makaranta to wannan shine addini
to me yake kawo rashin fahimta da yake sa mutane da ba su son sa yayan su mata makaranta
wato abin da ke faruwa akwai mugayen al'ada akwai culture akwai al'ada al'adan nan kuma yanzu mutane sun gane ba addini bane na biyu da mutane na zato to be frank with you in aka ce ga ilimin boko to ana mana ga ilimi ne mutum zai fita a addini sai har ba shi da addinin sa to amma yanzu da yake ana karatu mutane suna karatu suka fahimci cewa to ai ilimin nan ashe ilimi ne ma za ka yi amfani da shi domin ka gyara addinin ka to da akwai misconception mutane ba su fahimta ba saboda al'ada wasu kuma saboda jahilci akwai al'ada mugayen al'adu domin al'adun mu a kasan Hausa da a riga an sani kaman yar dan fodio radiyallahu anhu nana asma'u ai nana asma'u ilimi da ta ilimi kuma ta dinga rubuce wanda ya taimaki addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa Aisha tana da ilimi har manzo Allah yakan ce ku nemi rabin ilimin addinin ku daga wajen wannan faran yarinya ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ilimi kuma da ilimin da suka abinda to yanzu dama rashin sanarwa da rashin fahimta da rashin da kuma al'adu na banza, amma yanzu alhamdulillah malamai suna ta bayani. In ka je yanzu ma kusan kasan sai kusan duk garin da ka je yanzu zaka kusan ƴaƴa mata sun fi shiga makaranta. Dama wannan akwai al'ada, wannan mugun al'adan shine. Na biyu akwai jahilci, to kuma ana koran jahilci yanzu. Na uku yanzu ma da yake duniya ta zama karaman global village, duniya yanzu ta zama wani kaman gari ne guda. Saboda haka abubuwan da mutane ke faɗa suke ji yanzu ga BBC, ga Voice of America, ga kafafan labarai, ga kuma TV da sauransu, irin su Liberty, irin su Channels, irin su NTA, AIT, ko ina yanzu ana kowa zai ga yarinya, sai ga yarinya da gashi ta sa hijab, amma gashi ta iya boko tana karatun boko, to kowa yanzu yana kwaɗayi mai sa ɗan shi a makaranta.
Akwai rawa da kake ji kaman gwamnati ko al'umma za ta iya taka wurin ganin haɓaka harkar karatun mata?
Eh, ƙwarai. Da farko tukunna mu iyaye maza, mu da muke da mata, mataye muke da muke haihuwa a cikin gidaje, ya kamata a samu wayar da kai, sensitization. Na biyu, makoci da yake ya sa ƴaƴan shi a makaranta, to ya tabbatar shi ma taimaki makocinsa. Dan manzo Allah ya ce la yaminu alaikum mata hi bali akhi ma hi bali nafsi, ɗayan ku ba zai zo mumini ba, sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa. Idan kana ka kai ƴaƴanka makaranta, in kana da makuci bai kai ƴanci ba, to kai sensitize nashi, ka gaya mishi muhimmanci. Hakanan al'umma da suke unguwa guda za su iya haɗuwa su ma su taimaka. Dan manzo Allah yana cewa mar aminkum makaran falyughayyihu biyadi, a cikin ku idan wani wanda ya ga abin da ake a cikin al'umma wanda ba kyau, yanzu in ka je ka duba yaran da ba su makarantar nan, ana ji ana samun su talle, in suka je talle ba ta so ake. Amma yarinya in ta yi karatu, ko da tallan za ta yi, za ga ta san haƙƙinta, ba wanda zai je nemi lalata ta. Ko da irin fadana da ake, za ga yawanci yaranmu ne wanda ba sa su a makaranta ba. To yawanci wanda aka sa su a makaranta, za ga ina da wahala ka ga an yi abin nan. Kuma daga ƙarshe gwamnati ya kamata ta gyara ma mutane makarantu, ya kamata gwamnati ta nemi ƙwararrun malamai, ya kamata gwamnati ta bi ta dinga wayar da kan al'umma daga community zuwa community, gari zuwa gari, a empowering sarakunanmu da dagatai da hakimai da malamai, a empowering ɗinsu, kuma a buɗe makarantu. Kaga nomadic education da ake na Fulani yana da kyau, yana taimakawa. Gwamnati tana da hannu, ita ce ma number one wanda yake ya kamata ta sa su mutane, ta ba da malamai ƙwararru. In ta ba da malamai ƙwararru, kuma a shiga kowane lungu-lungu na jihar Kaduna da Najeriya gaba daya, a dinga wayar ma mutane da kai. Da farko a ɗibo malaman addini da sarakuna da 'yan kasuwa da jami'an tsaro da kuma market women, 'yan kasuwa da sauransu, duk a haɗu da samari, a haɗu a yi sensitizing mutane. A dinga fita ana wayar da ma mutane kai, masu kuɗin masu fito su taimaka. In ka je ƙasar Yarbawa, wata rana 1974 shekaru 1974 na raka kakana Lagos, lokacin ina funfo a secondary school, ina aji hudu kenan a secondary school. Sai da na muka je airport, sai na ga Yarbawa suna ta waka, sun haɗu aka yawa. Sai na ja wani yaro wani bayarbe da turanci na tambaye shi, nace me ke faruwa ne? Sai ya ce ai wani yaro ne, ubansa talaka ne, amma kuma a anguwan an fahimci na da kwakwalwa, shine sai ne mutaro mutanen anguwan suka hada kuɗi, suka dauki nauyin shi zai je Egypt ya karatu. To community ya kamata irin wannan, akwai ƴaƴan talakawan da lalle ya kamata, in ka taimaki dan talaka ya makaranta, ka taimaki danka. Domin dan talakan nan shine, in baka sashi a makaranta ba, shi zai fito ya bata danka, danka ya je karatu shi zai bata shi. In ma suka girma tare, to wannan matsayi da kake so danka ya samu na abin nan ba zai samu ba. Domin dan talakan nan shi zai je ya hada kai da wasu a yaki danka. Amma idan ka ba dan talaka ilimi, dan makocinka, to shi ka ci daga ba da kiyayya, kuma ka taimaki al'umma. In ka taimaki al'umma, kai ma Allah ya taimake ka. Manzo Allah na cewa duk wanda ya taimaki dan adam a nan duniya, shi ma a lahira Allah zai taimake shi. Wanda ya yaye ma dan adam bakin ciki, ba bakin cikin da ya kai mutum na da ƴaƴa, ba zai sa su a makaranta ba. To idan al'umma a unguwa suka taimaka, suka sa dan wannan mutum a makaranta, to ba zai manta da wannan mutum ba har duniya ta tashi.
Masu aro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gobe da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara, da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan Isa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.